sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalal FM, Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za iya kama ma Alpha Radio dake Kumasi. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 9 ga watan Fabrairu shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Magiri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Tazara wakilin Amurka na musamman a Koriya ta Arewa ya ce an samu nasara a tattaunawa da Koriya ta Arewa akan shirya taron koli na biyu tsakanin shugabannin kasashen biyu. Sannan sarkin Thailand ya yi fatali da batun tsayawan ƴar uwarsa babba wato a matsayin ƴar takarar Prime Minister kasar Ghana. An ayyana dokar ta baci a kasar Saliyo saboda yawan yi wa mata fyaɗe da kuma cin zarafin jima'i da yadda baibaye kasar.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar tsaron ƙasar Najeriya ta gargaɗi masu yunkurin tada fitina a babban zaɓe mai zuwa da za a yi a ƙasar. Sannan za ku ji cewa 'yan jam'iyyar SDP da ke jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya suna cece ku ce sakamakon wasu kushoshin jam'iyyar da suka goyi bayan shugaba Muhammadu Buhari a zaɓe mai zuwa. Bayan nan za ku ji cewa hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta jajantawa dubban 'yan gudun hijira a sansanin Mangunu da ke jihar Borno waɗanda gobara ta yi wa ta'adi a ranar Larabar da ta gabata. Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Magiri. Wakilin Amurka na musamman a Koriya ta Arewa Steven Began ya ce an samu nasarar tattaunawa da Koriya ta Arewa da aka yi a jiya Juma'a a Pyongyang akan shirya taron koli na biyu tsakanin shugabannin kasashen guda biyu a ranakun 27 da kuma 28 na wannan watan Fabrairu. Ya ce ba mu san inda za a gudanar da taron ba, amma dai muna cikin tattaunawa da Koriya ta Arewa kuma an samu nasara a tattaunawar, inji Began yayin da yake ganawa da ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Kan Hwanyam a yau Asabar a birnin Seoul. Shugaban Amurka Donald Trump da ya sanar ta shafinsa na Twitter tun da fari cewa gana wasa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un za a gudanar ne a Hanoi, babban birnin kasar Vietnam. Began ya ce shugaban kasa na zuba ido ga mataki na gaba akan ganawar. Ya ce akwai babban aiki sosai da za su yi da Koriya ta Arewa daga yanzu zuwa lokacin ganawar. Ya ce amma yana kyautar zaton da zaran bangarorin biyu sun himmatu akan wannan batu to za a ciyo gagarumin nasara. Sarkin Thailand ya yi fatali da batun ƴar uwarsa wato ta zama babban ƴar takarar Prime Minister a kasar a jiya Juma'a ne jam'iyyar Thai Raksa Chat ta sanar cewa Gimbia Oborratana mai shekaru 67 a duniya ƴar takarar Prime Minister a zaben kasar na ranar 24 ga watan Maris. Makomar siyasar Gimbiyar ta huskanci matsala ne lokacin da kaninta sarkin kasar ya fitar da wata takaitaccen sanarwa yana mai cewa takarar da ƴar uwarsa za ta yi bai dace ba kuma ya saba wa gargajiya da al'adun kasar. Jam'iyyar Thai Raksa Chat ta fitar da wata sanarwa a yau Asabar tana faɗin cewa ta amince da umarni daga masarautar. Phuanton Pawakapan babban malami ne na kimiyyar siyasa a jami'ar Chulalongkorn wanda ya faɗa wa kamfanin dandancin labaran Faransa na AFP cewa rashin amincewar sarkin ga takarar 'yan uwarsa ya ɓata batun shigarta takarar. Jam'iyyar Thai Raksa Chat ta faɗa a yau Asabar cewa tana mutunta gargajiya da kuma al'adun masarautar ƙasar. Attorney General Mayorko a nan Amurka Matthew Whitaker ya faɗa wa ƴan majalisu cewa babu inda ya taɓa yin katsalanda a aiki na bincike na musamman akan Russia, yayin da Democrat mai linjayi a majalisar wakilai ta ƙara ƙaimi wurin binciken Trump. Democrat wanda a cikin wannan lokaci ta kwaje karfin kwamitin shari'a na majalisar sun yi ta cin karo a lokacin sauraron Whitaker wanda yake gab da kammala aikinsa a jiya Juma'a. Tana yiwuwa sauraron na jiya shi kadai ne damar da 'yan majalisar za su samu damar tambayan Whitaker wanda ake masa kallo na hannun damar Trump, yayin da yake riko kwariya a matsayin Attorney General kasar, sai dai ana sa ran William Barr zai bayyana a majalisar dattawa domin kada kuri'a a kansa ya zama sabon Attorney General Amurka. Whitaker ya faɗa wa 'yan majalisa cewa bai taɓa magana da Trump a kan binciken Rasha ba. Haka zalika bai taɓa bayyana ra'ayinsa ga wani jami'in fadar White House a kan binciken kafin ya shugabanci sashen shari'an ƙasar Amurka. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Saliyo ya ayyana dokar ta ɓace a ƙasar saboda yawan yi wa mata fyaɗe da kuma cin zarafin jima'i da ya dabaibaye ƙasar. Julius Maada Bio ya ce duk wanda aka same shi da laifin lalata da ƙananan yara za a yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai. A shekarar da ta gabata an samu labarin aikata laifukan fyaɗe da cin zarafin jinsi 8,000 a ƙasar Saliyo, lamarin da ya haɗa da ƙananan yara. Ainihin adadin aikata laifukan da ya haura abinda aka tattara, amma tattaunawa akan batun laifuka da suka shafi cin zarafin jima'i tamkar wani babban abin ƙi ne a cikin ƙasar da ke Afirka ta Yamma. Da yake ayyana dokar ta ɓace, shugaba Biyu ya ce a matsayinmu na 'yan ƙasa ya kamata mu tashi haikanmu magance wannan mummunar ɗabi'ar. Ya ce asibitocin gwamnati za su riƙa ba da kulawar lafiya ga waɗanda wannan abin ya shafe su a kyauta. Gwamnatin shugaba Trump ta ce ba za ta iya cimma lokaci da aka ɗebar mata na faɗawa majalisun tarayya ko za ta ƙaƙaba takunkumi akan duk wanda aka same shi da shirye kisar ɗan jaridar Saudi Arabia Jamal Khashoggi. Majalisar dattawa ta baiwa shugaba Donald Trump zuwa yammacin jiya Juma'a 8 ga watan Fabrairu ta tabbatar da wanda ya shirya kisar Khashoggi, wanda wasu 'yan Saudi Arabia suka aikata ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul a watan Oktoba da ya gabata. Shugabannin majalisun Amurka su ne suka ba da umarnin fitar da rahoto a cikin watan Oktoba, kana suka baiwa gwamnati kwanaki 120 ta kammala aiki a kai. Wani babban jami'in gwamnati ya faɗa a jiya Juma'a cewa shugaban ƙasa na da hurumin ya ki aiki da buƙatar kwamitin majalisun ƙasar idan har hakan ya dace.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Rundunar tsaron ƙasar Najeriya ta gargaɗi masu yunƙurin tada fitina a babban zaɓe mai zuwa wanda za a yi a ƙasar, sakamakon samun bayanan sirri da ke nuna cewa wasu mutane na tsara yadda za su yi maguɗi da tashi-tashin hankula a babban zaɓen da za a yi nan da mako mai zuwa. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aika mana da rahoton.
There is credible intelligence report that some people are planning to scuttle free and fair election.
Kakakin headquarter rundunar tsaron Najeriya kenan, Brigadier General John Agim, ke jawabi a taron manema labarai inda ke cewar sun sami bayanan sirri da ke nuna cewar wasu mutane na tsara yadda za su yi kafar ungulu ga babban zaben Najeriya da za a gudanar a mako mai zuwa. Ya ce rundunar tsaron Najeriya na gargaɗi ga waɗannan marasa kishin ƙasa da su yi wa kansu ƙiyamun laili domin muddin suka damƙe duk wani mai irin wannan gigewa, ya Allah tsohon babban soja ne ko wani hamshaƙin mai faɗa a ji, kai ko ma dai wane ne, to tabbaci haƙiƙa zai yaba wa aya zaƙi. General John Agim yace wannan gargadi ya zama wajibi duba da yadda wasu yan tsiraru da fandararrun wasu yan kungiyoyi ke barazanar hana gudanar da babban zaben a wasu yankunan Najeriya yace babu wani ko wasu da suka isa su hana wasu kada kuri'ar su kuma sojojin Najeriya za su taimaka wa sauran jami'an tsaro dan tabbatar da ba wani dan kasa da aka danne wa haƙinsa na zabar abin da yake so ko a farkon wannan mako ma dai sai da babban hafsan sojan Najeriya General tukur buratai yayi irin wannan gargadi inda yace su ma sun gano wani shiri na kawo cikas a babban zaben na kasa baki daya na tambayi jagoran cibiyar raya demokradiya da cigaba a Najeriya Dr. Kole Shatima ko me yake fahimta da irin wannan gargadi daga headquarters tsaron Najeriya da kuma headquarters sojan Najeriya
a kowane lokaci sojoji dama su ne suke tsaron kasan nan idan suka fito suka ce cewa ga abubuwan da ake kullawa da sauran su dole wannan abin ya bada tsaro kuma da yake wannan maganan kuma ya taso bayan da shi gwamnan Kaduna ya fito ya magana cewa duk wani kasan da ya shigo yayi ko ni abu a kasan nan ba za a koma lafiya da sauran su ba haka to yana kawo a kasa dai dardar haka
sojoji su ne aka tsora musu alhakin tabbatar da tsaro misali kamar idan har sojojin suka bada irin wannan tabbacin cewa za su sa kafar wando daya da masu irin wannan halin kana ga wannan ba zai kara karfa mutane su ga cewa ba kowa
inda kamar an riga an bada misali cewa ka gagarrika gagarrikan da ake da sauran su to wannan zai ba da karfin zuciya cewa ke za su to amma da aka zo aka ce ko ina da ba a ce wai su sassan kasa kasan ba fita ba fito an fada cewa ga wajen da ake wannan ake shirye shiryen nan ba to shi yasa nake ga cewa wanda ke da niyyar fitowa din wataƙila za su ji tsoro tun da yake ba ga ya musu ko ina ne ake wannan shirin ba
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan Maina Kaina Yan jam'iyyar SDP wato Social Democratic Party da ke jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya suna cece-kuce sakamakon wasu usoshin jam'iyyar da ke cikin manyan jam'iyyun adawa a Najeriya da suka bayyana janyewarsu daga takarar shugaban ƙasa tare da marawa ɗan takarar jam'iyyar APC da ke mulki a yanzu shugaba Muhammadu Buhari. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aika mana da ƙarin bayani.
A ƙarshen makon nan ne ma dai shugaban jam'iyyar ta SDP da ke ma cikin manyan jam'iyyun adawa a Najeriya suka bayyana janyewar jam'iyyar daga takarar shugaban ƙasa tare da marawa ɗan takarar jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya Muhammadu Buhari to sai dai kuma wannan mataki da shugabannin jam'iyyar suka dauka tuni ya soma samun martani daga rassan jam'iyyar da jihohi to wai ko me yasa rassan na jihohi suka raba gari da wannan mataki da uwar jam'iyyar ta dauka Mr. John Kemova da ke zama shugaban jam'iyyar SDP a jihar Adamawa ya ko bayyana dalilansu na raba garin
uwar jam'iyya wadda take taraya an samu zama akan cewa yarjejeniyar ta taso za a yi wa General Muhammadu Buhari a jam'iyyar APC wannan maganar ita Adamawa jiha ce wadda daya cikin jihohi 36 a Najeriya amma kowace jiha tana da mazaunarta daban tana da tafiyarta daban yana da yanayinta daban tana da al'ummarta daban siyasarta kuma daban wannan zama da aka yi ba mu ciki amma abin faɗi a nan shi ne mu yi Buhari sauran kuma ba
kuna nufin za ku yi start SDP daga sama har
ƙasa start za mu yi SDP daga sama har ƙasa a tuna muna maganar tana gaban kuliya yau idan kotu ta ce akan cewa jeri gana ko duk shinkam national za ta bar ɗanta kenan jumuninta ta zumar da ita duk da ruwan wanka
to wai ko shin ina ma gaskiya cewa SDP ta kula auren zobe da wata jam'iyya a jihar Adamawa hai la yau dai ga shugaban jam'iyyar
moda za ta haɗe ranga
SDP za ta yi wata jam'iyya kamar yadda kake so a mata
to ai mu din ba za mu tashi muna wa mutane zagor kasa ta banza wanda ba ta dorewa ba saboda abinda aka yi din nan ba ta daurewa a kullo yomi magana kamar hura iska ce ga bullon bullo kana hurawa in ka fuska ta kadan shikenan ta bashi
ina gaskiya kan cewa akwai alaka tsakanin ku da PDP
babu ta ko kadan babu ta ko kadan kawai dai kasuwa ce ake ci ita Mumbai da Adamawa kasuwa ce dole ne da abokin gaba da masoyinka da makiyaya za ka ci kasuwa da ita amma zance a jam'iyyance muna da wata kanwanya da wani jam'iyya fafau ba gaskiya bane.
Wannan mako na zuwa ne yayin da ku ake ci gaba da cece ku ce a jam'iyyar, inda shugaban jam'iyyar na ƙasa Chief Olufalaye ke musanta batun cewa ya sauka daga shugabancin jam'iyyar tare kuma da adabo da siyasa. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz. Majalisar Dinkin Duniya ta jajantawa dukkan 'yan gudun hijira a sansanin Mangunu da ke jihar Borno, waɗanda gobara ta yi wa ta'adi a ranar Larabar da ta gabata. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya aika mana da ƙarin bayani.
Hukumar Majalisar Dinkin Duniya ta zanta wasu dubban 'yan gudun hijira da yanzu hakan ke sa mafaka a garin Mangunu da kuma gobara yawa ta adin gaske a ranar Laraban da ta gabata. Mafi yawan waɗannan 'yan gudun hijira da aka ce adadin su ya kai sama da 7,000 sun fito ne daga garuruwan Baga da Kukawa da kuma wasu garuruwa da ke iyaka da yankin Tafkin Chadi da kuma yanzu ke sa mafaka a filin kullo da ake kira Stadium da ke cikin garin Mangunu. Wata sanarwa da ke dauke da sa hannun shugaban Majalisar Dinkin Duniya na Najeriya, Mr. Edward Kalun, na nuni da cewa hararin da 'yan bindiga kan kai kan waɗannan mutanen ne a garin Baga ya sa su ficewa daga garuruwansu inda kuma suka zo don samun mafaka a wannan gari na Mangunu, da mafi yawansu yanzu hakan suka yi rumfunan zana don samun inda za su shiga su kwanta. Sanarwar ya ƙara da cewa wannan gobara dai ta kona kusan dukkanin kayayyakin waɗannan mutane da kayan abinci da ke wannan sansani, yayin da ya rada jefa mata da ƙananan yara da daman gaske cikin wani halin kakani ga. Don haka muna mika taziyarmu ga iyalan waɗannan mutanen da suka rasa rayukansu, a cewar Mr. Edward Kalon. Ya ce mafi yawan waɗannan 'yan gudun hijira sun fice ne tun a watan Disamban 2018 sakamakon irin wannan ƙaruwan hare-hare da 'yan bindiga kan kai kan mutane. Ya ce wannan gobara dai ya sanadiyar kona rumfuna fiye da 900 da kuma wasu da suka rasa rayukansu guda uku, wadda biyu daga ciki ƙananan yara ne da kuma wata babbar mace guda. Haka ita ma gwamnatin tarayya ta mika saƙon jaji ga waɗannan mutane da wannan ibtila'i ya shafa. Sanarwa da jami'an hulɗa da jama'a na hukumar samar da agajin gaggawa ta ƙasa, Mallam Sani Datti ya aiki wa manema labarai. Ya ce wannan gobaran ya auku ne da rana a garin na Mangunu, yayin da wata mata ke dafa abinci, yayin da kuma mutane 7,839 wannan gobara ta shafa, da kuma kona irin waɗannan rumfuna 933. Alhaji Sani Datti ya ce hukumar yanzu haka tana nan tana shirin kai ɗauki ma waɗannan mutane wanda tuni ma suka aike jami'ansu don samar da taimakon gaggawa, wanda kuwa watan Janairun wannan shekara sai da gwamnan jihar Borno na Lukas Shatima ya ziyarci garin na Mangunu don jajanta mutanen da waɗannan ibtila'i ya shafa da kuma suka fice daga wasu garuruwan da ke arewacin Borno da ma ɓangaren yankin Tafkin Chadi zuwa garin na Mangunu. Wannan lamari dai na hare-haren 'yan bindiga na raɗa jefa al'umman jihohin Borno musamman ma shiyar arewa musu gabacin Najeriya cikin wani halin kakanikayi na rashin tabbas ɗin makomarsu sakamakon sake kwace garuruwa da 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin ke yi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu. Masu sauraro, kuna tare ne da nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ya ce karfe 10:18 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Suleiman Sani daga Kano da sauran masu sauraron mu da dama da ke son jin tarihin matar nan da ta ƙirƙiro haɗakar ƙungiyar matar musulmi ta Najeriya a turance Federation of Muslim Women Association of Nigeria. Fan 1 a takaice, marigayya Aisha Lemu, wadda Allah ya yi warsuwa ranar 5 ga watan Janairu Aminna, tana 'yar shekaru 79 da haihuwa. Idan masu tambayar na saurare, ga ƙarshen ansarku da wakilin muryar Amurka Aminna, Mustapha Nasir Batsari, ya samo daga wani ɗan marigayya Aishar mai suna Nuruddin Lemu, wanda zai ci gaba da bayani kan ɗumbin littattafan da ta rubuta waɗanda aka fassara cikin harsuna da dama.
Akwai lokacin da na je an yi inviting ina Sri Lanka in ba da lecture, wani ya nuna man ga littattafan ta guda uku sun hala ne sunan yaren. Akwai wanda aka fassara cikin Hausa, ta rubuta akan addini, akan aure, akwai ideal Muslim husband, ta ce ta ga littattafai da yawa akan yadda mata za su zama mata na kirki, mace ta zama mace na wakil ke zuwa mijinta amma tabbata ga an rubuta wani littafi yadda namiji zai zama namiji musulmi na kirki zuwa matansa ba so ta fara rubuta wannan aka ce aya kika rubuta kawai ya maza zasu tace to bari za ta kara asa zai ai so aka yi ideal muslim husband aka zo kuma ideal muslim wife ta rubuta on comparative religion yani tsakanin islam da christianity addinin musulunci da addinin krista ina suka yadda da me suka yadda ina kuma suka bambanta abunda ni naga alhamdulillah game da karatun addini ya amfane ni a wurin ta sosai don ta yi girma a cikin addinin krista ta shiga su buddhist ta shiga su hindu da wannan da wancan ta do musulunci idan dai ka tambaye ta wani abu kuma gaskiya zuciyarta ba ta ji daɗin abun ba to gaskiya za ta nema ko ka ce a ga abinda addinin musulunci ya faɗa in ta ga kai bari a ƙara bincikawa
kana son hujja mai kyau
a gaskiya sai da hujja in kuma ka ce ai malikiya ne da eh to akwai wani masa da tace wani abu daban a duba ka san yadda ake cewa da jama'a na canzawa kamata yayi ma akwai irin fatawoyin da malamai ke bayarwa da ya kamata ya canza ya zama wanda zai dace ma al'umma ma makasid da kuma manufan shari'a wani lokaci da dai ta ga fatawa kaman kai wannan fatawan anya na garin nan ne ai bai dace a irin situation ko halin da ake ciki ba a duba akwai wani malamin da ya gane irin halin da mu muke ciki da kuma ya bada fatawan da yafi dace ma jama'an mu so na san na girma in ji suna gaddama da sheik akan wani topic da ne wani maudu'in fiqh ne ko abin nan ne a bata gane me yasa aka fassara ayan nan a yadda aka yi ko me yasa aka ce ai hadithin shine hujjan wannan hadithin can kuma da tace wani abu daban fa so alhamdulillah mun yi girma muna jin yadda dai ana son munakasha ana dan
me za ku yi tunawa mun san dai mahaifiya dole a yi tunawa da ita akan fannoni da dama ita ne ta rene ka ta haife ka da saura amma a zamantakewa menene ba za ku taɓa manta da shi ba rabuwar ku da ita
daya sai in ce ban san da zan faɗa abin da Hausa ba simplicity saukin kai ba za ka ji wai ta yi hushi ta fara kuwa ba so saukin kai in ka yi hushi sai ta ce ka bari a yi abin anjima ita ma kuma alhamdulillah Allah ya bata haƙuri sosai simplicity kuma ta haɗuwa da mutane
ta iya cuɗanya da jama'a
yawa daga Ingila take na aka haife ta amma abincin mu na nan Najeriya shi ake ci a gida eh yau da wata rana can sai a ci spaghetti ko wani abincin da ita ma dai kwana biyu bata ci ba to bari a hada abin nan in ba haka ba da tuwo da miyan wake irin namu na nufawa na alayyaho ne na kuka ne na kubewa duk ba abin da bata ci masa ne ko sai me in ma ta zo sa kayan mu irin na nan Najeriya musamman na arewa
na sha ganin ta da wannan
kaiwa har abin ya zo irin abin da take sa kenan in suka hadu da su matan form 1 za su camping secondary school a ce ha kije ki tsaya hotel a ina su ɗan uwan take nan su ita ma za su yi camping ne a cikin hostel ne na secondary school alhamdulillah ba kuma matsala ba zan iya cin wannan ba ba zan iya cin abin nan alele ba zan iya cin amala ba alhamdulillah
amma kana magana da Hausa da nufanci ko ko sai turanci
nufanci gaisuwa wayannan ta alhamdulillah ta haddace wayannan Hausa hadde masu irin ma'aikatan gida ko yan laborori ko wanda dai basu za su iya magana amma in abin zai shiga nesa sosai sai ta nemi wanda zai taimake ta da fasara so simplicity kuma the other wani abu kuma da gaskiya naga alhamdulillah Allah ya taimake ta da shi shine rahma taimakon mutane
tana da tausayi da taimako
alhamdulillah Allah ya taimake ta da wannan alhamdulillah kuma sheki ya bata goyen baya sosai matsalan marayu ne ta yi kokari ta taimake su in ta ga matsalan almajirai a kafa musu makaranta a ga yadda za a koyar da su wanda guragu ne ko crippled
na kasa su ke
exactly to su ma alhamdulillah ta samu inda ta taimaka aka shiga primary secondary aka yi gaba da karatu suka ci gaba da karatu duk dai fa abin da ya shafi karatu ita dai ta sa wannan a gaba
kamar ko da ke kare ga ka fadi da farko cewa 1940 kamar kun san ainihin shekarunta da kafin rasuwa cikakku haka
tai 78 exactly so za ta shiga tara kenan ma da ta rasu game da dai abun da mutum kuma tana gaskiya tana son duk abun da dai positive tana son waka tana son Qur'ani tana son wasa tana badminton tana tennis tana volleyball kuma duk wani abun da dai za a iya koya mana mu yaranta ta yi kokari dafa abinci ne kwana a waje a daji ne ka dafa abincinka a can waje can gurara force muka je ta gwaidam ne
rayuwarta kawai a sauki ne ba
alhamdulillah
ku bi ne ta bari ko akwai wasu wanda ta haifa daga baya ko Allah ya musu cika ko dai ku bi ne kawai ta haifa a duniya
no ka san shi shek yana da mata biyu ne da ita Aisha Machima matansa ta farko da kuma Aisha Lemo ma san ta tsama matansa ta biyu so daga ita Aisha maman namu mu biyu ne da ni da Maryam kuma ita Maryam tana da yara biyu maza ni Allah ya bani guda na tare da guda uku yanzu maza duka
ita Maryam nan take aure Najeriya ko tana Ingila
ita tana nan mijinta ma na nan kuma tana mina tana aiki a New Horizons College makaranta nan ni kuma na nan tare da matan nawa mijin Maryam Malam Sa'id shi ma bashi ba nufi ne shi ma daga nan Naija daga Takuma ni kuma matan nawa ita daga Edo take ita Salatu
kai dai can ka aure Baturiya
alhamdulillah so ita dai alhamdulillah gaskiya game da karatu ta cika gidan da littafai kuma nan gidan mu namu
shi ba nan naga ai ga sunan ko ina layi layi
kuma akan kai kusa ko me kake nema littafi akan dafa abinci ne littafi akan philosophy ne addini ne nana asma'u psychology ne tarihi ne management ne tafsiri ne christianity ne alhamdulillah ba ta barkanta ta zama kaman kifin rijiya ba ta ce a ga fannin da kawai ta tsaya akai kuma mu ma alhamdulillah ta yi kokari ta wayar da mu ta koya mana duk wani a irin hawan doki ne ta yi kokari alhamdulillah iya ruwa ne tuka jirgin ruwa ne mota babur a hau jaki a hau doki aikin kafinta ta haɗa ta je na yi ta sa ni na je na yi aikin tela da wani kurma in iya magana da yaren nasu na sign language alhamdulillah duk dai abin da ta ga zai amfane mu kada a rena wani aiki da ake wani gini nan ta sa sheik ma ya baya da goyon baya dama mu je mu yi aikin labura amma muna mu half time aka yi ni dai na yi aikin na Maryam ba ta fannin ba kada a rena ko wani aiki kada a ga a ba za a iya wannan ba so aikin gona mun yi aikin kama kifi mun yi alhamdulillah
lokaci yana tafiya na ga kai baki mu ana jiran ka akwai mutane da yawa suna tambaya me yasa da ta rasu ba a mai da ita can gida Ingila aka yi mata sutura ba sai aka ajiye ta anan ta bar wasiya ne ko ku dai ne kuka bukaci a ajiye ta anan
ai dama ai ta zama Najeriya ai shekarun da ta yi a Najeriya ya fi shekarun da ta yi a can kuma nan ne gida ko annabi da ya rasu a Madina ai nan aka binne shi tun da nan ga inda iyalinta take nan aka binne ta burial ground namu na Mina
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Nuruddin Lemu da ya ansa mana tambayoyin da wakilinmu Amina Mustafa Nasir Batsari Ni Ibrahim Kalama Sisi Garba ke cewa sai makon gobe.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici.
Wakilin Amurka na musamman a Koriya ta Arewa, Stephen Began, ya ce an samu nasara a tattaunawa da Koriya ta Arewa da aka yi a jiya Juma'a a Pyongyang akan shirya taron koli na biyu tsakanin shugabannin ƙasashen a ranakun 27 da 28 na wannan watan Fabrairu. Ya ce ba mu san inda za a gudanar da taron ba, amma dai muna cikin tattaunawa da Koriya ta Arewa kuma an samu nasara a tattaunawar, in ji Began yayin da yake ganawa da ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Kan Hyang-won a yau Asabar a birnin Seoul.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya sai kuma anjima idan Allah ya kai mu, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, sai CD da ya hada shirin ya kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau Zahra Aminu fa yake cewa ku huta lafiya.
Executivo.